Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Daya daga cikin abin da jamhuriyar Niger ke tunkaho da shi shine sayar da nama wa kasashen waje ko mu ce dabbobi. Sai dai abin na huskantar cikas da kalubale mai yawa a garuruwan da ke kan iyaka, kamar garin birnin Kwani da ke kasancewa ta nan ne ake bi ga dabbobi domin shiga da su a tarayyar Najeriya. Wannan ko sanadiyar rufe boda da tarayyar Najeriya ta yi ta ma abokuwar cutar coronavirus. Malam Garba, wani mai harkar sayan dabbobi zuwa tarayyar Najeriya, ya yi mana karin bayani game da wannan matsalar a lokacin da muka saru da shi a cikin kasuwar dabbobi ta garin birnin Kwandi.
Garba, saboda ta hana gudanar da komi, dan ba masaya ba su tahowa, dan babu cili. Yanzu nan wallahi wanda san shi ina nan bai sai da guda ba. To dan abun ko sai a hankali. Suna shigowa kadan kadan, babu harka irin ta da. Saboda cikin kashi biyar yanzu ba a samu kashi guda. Sai dai ayi a hankali, saboda harka ba ta gudanawa. Harkoki babu kuɗi ga talaka. Zuna waga sai korebi ba a ci ba na shigo dabbobi, amma sai ka gawa in ka to da goma da haka sai da guda ko bai goda da take like da abin da muka bugun gaba da shi mutanen Najeriya yanzu ba su shigowa. Mun zan gawo cibin dinkana umuwa muna harkar ba ta gudana, sai dai Allah sauka.
Harakar ta hitar da bisa shi zuwa kasashen waje ta samarwa matasa ayyukan yi da dama, sai dai da larufe iyakokin ya sa sauran kokawa cewa abin bashi gudanawa. Kamar yadda waɗansu daga cikin masu koren bisa shi zuwa kasashen waje suka bayyana mini a kasuwar dabbobi ta birnin Kwandi.
Ibrahim, gaskiya akwai canjin yanayi sosai, ba ɗaya bane da lokacin da hanya ya saki. Dan lokacin da hanya ya saki komai ya tafi daidai, amma Allah yanzu nan ga munan gaskiya sai a hankali. Lokacin da ka samu kode da yawa, an yi samun da gaske da gaske, amma yanzu kan da sati da waya ma kai kode guda. Ko Lahadi din da aka tambaya ta watar ma sai sa'ana ka samu koren guda. Yanzu harkokin na sai a hankali, ba su zakkuwa sosai, ina har zakkuwa sosai, komai ya tsaya sai a hankali wallahi sosai da sosai.
Musa, dabbobin dai da suna yawan zakkuwa kwarai, to kuma yanzu ko da ƴan sana'a sun so sun ce su so bisa shi su taho su ketara Najeriya, tunda kai ma ka san boda ya bu ya dike ba dai da tana budana ba, tunda lokacin da take bude ko ina kana yanzu babu hanyoyi an dabe su. To ka kai bisa uku kasuwa bata shiga ba, gobe kana kuma kasuwa sai musu dole zaka dakanta sai dai ka sai guda ka tsaya cikin kasa ya an sai ka samu yadda kakka bi ka uku kasuwa. Haka na da ma yanzu na nuna ka taya, saboda hanyoyin sun riga sun lalace, babu hanyoyi babu kama ka san tashi shi, tunda in ka ji an ce game dan uwan ka ya kama da hota kenan ka kai dole ka zo mana karba nan bangaren wannan cutar da kaje ana hoda corona ba ko ba kan na ba kenan ka ga duk abin da ya riga yau kana mutane hankuri ne ga su, tunda haka sai a kadu lamarin ya kasance.
Abdulaziz sunana, Allah shi dai kasuwanci dai ai ma Allah godiya, dan yanzu wani bidiyo ka ga su dukkan kuma container ba matsala komai wallahi, da duka dubu gudana a kashi akwai min da komai duk da gwada ana samu shigar su kwa da ana sai yanzu ba a sai ko ka sai dabba ka ta zama.
Wani dillalin bisashe ya ce mini akwai matsala sosai da larufe iyakoki na Niger da Najeriya ga sana'ar bisashe, domin abin ba shi tafiya kamar can baya da hanyoyin suke bude.
Salo, amma ana kira dan babu bisa ga kasuwanci, kasuwa kam sai dai alhamdulillah ga Allah, amma zan can kasuwanci sai dai hankali. To ai an yi gobe ba a yi ko ba ka tsaya ba da shi ko da meri da kananan da manya da gudana ai, tunda an ce kasuwanci duka abin da kake ciki shi ne zaka aiki bisa gare shi. Yanzu ka so ka ga rago ko saniya babu tasiri shi bisa ce wai wani tsada ko wani abu, amma mutane sai ne ji sun a faɗo bisa ga tana tsara ko babu tsara, saboda babu tsara da babu kuɗi bale a tsara ya ko da ta koko shi dole ko dabba sai tsara ita da gurbin Allah, dan yanzu Allah ya riga dauko ai dauka mun ita da mu ba sai mai tanguri da ba sai da lokacin ta ya kuma, dan Allah ku nuna shine ga magani bisa gare shi ko bisa ga zancan mudillai dole za mu dillai ba mu samu dole mu matsu dan da amina zamu kai gidaje mu kenan in kana samu ko dole kai alhamdulillah ko baka samu ko gari kai alhamdulillah. To yanzu an ga harkoki daga gani duka sai dai a hankali duk da wannan cuta da wani abu Allah ya yi mu magani shi, da wani kashe kashe da wani tare tare Allah ka mu na kariya bisa gare kuma Allah ya san mun al'amari ano a tattaba mai koshi ana da mata kuma mai doka gozuma sai ya doka gozuma sai mai kiwo mai kasuwanci kuma haka nan
jama'a dai na ci gaba da ji a cikin su kuma tattalin arziki na ci gaba da fadawa a wani hali na yi a su saboda dalilan tsaro da na cutar coronavirus da ma na ana shiga da waɗansu dangin abinci da so kasance dalla rufe iyakokin kasashen Niger da Nigeria Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole
shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa
masu sauraron mu barkamu da warhaka sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki dole wanda ni Haruna Mamman Bako zan gabatar muku a ranar yau kuma shirin ya kai ziyara ne a kasuwar Dosai da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar jamhuriyar Niger inda muka zagaya a cikin kasuwar muka ga irin yanda al'amuran ke tafiya kasuwar na ci dai a kowace ranar Juma'a kuma bari ku ji yanda ta kasance kanmu da masu saye da sayarwa a cikin wannan kasuwar ta Dosai
to ga munin kasuwar Dosai kuma mun iso wurin besashe muna tare da wani dillali ne sunan kamar labi
ya haya Dosai aguwa
to ga ka bayanin besashe
ko 55
na 50 shige ta ba mu ne shi mu gadi
na 50
ne na shi
50 ba
wancan mai jajajan
50 ba wanga 50 da
wanga mai waya baki ke din
wancan 50 ba
an sai ba sai suwa ba ko an sa suna ne
eh an sai din mun ba sai suwa ba
ba wai sallama
to wadancan yan kanana ga
wadancan 24 23 11
su ma alwatsa ba sallama
to abin yana da sauki ko kuma ya tsada bisa kwanakin
ba bisa ga kwanakin ba abin yanzu ya haɗan tsada
ni ya kawo haka nan
saboda yanayin lokaci ya riga ya kasance yanzu ba kuɗi kuma gashi alamalin dabba sai a hankali
zoke yanzu tun da suwa ai gudanawa an ka sai suwa
to wallahi suna da yawa gaskiya
ba an kakka ma
an kakka ma alhamdulillah
ga wani latijo ne da tosa yan bifashe latijo mi ya sunanka
sunana na Abdul Malik gidanka
ina ka fito
gidan kara
to ni ka tosa yan kasuwa
rago na mun ka tosa sai kasuwa
to rago yanka na za a yi a ci ko kuma za a yanka sai suwa
ana yanka sai suwa kuma ana kiwo
to ka lalluwa ba bifashe ya kan
gani lalluwa sai bifashe to wasu suna da ne siwa wasu kuma masu kasan koce bifashe ta taka sai da
kanzu guda nawa ka saye ta kwana
ina sai guda biyar
ka saye to ya kaga farashi ina gwadamta ga can kwanakin baya
amma ce in bisa ga kwanakin baya dai yanzu sun dan tasuwa bisa ga kwanakin baya
sun yi tsada
bisa ga kwanakin baya ita bisa ka sai ta taga sai da kanta
yanzu nan wane ya kaka harare cikin wadanga inda kaka son kalluwa ba kuma
to bisa ce ga sunan Allah ya san ni ya san Allah tsawancan baki mai buzurwace ne
ka sai ba sai suwa ba
to na dai tambaya da an ka saye shi ni ya san in yi kari bisa ga haka
kana nan kana shawara kenan latijo sunanka
sunana Tahiru gidan kara
Tahiru gidan kara to mi kallo tsadan ga wasu manya ga kanana guda nawa ka sai
kananan da sashe na waje awaki
waje awaki akwai ya nawa ka sai
na sai bi kuma na sayar
to ka sai suwa kana sai kara sai suwa ne to zoke yanzu ya kaga kaso ka abin ka
ta kaso yanzu ga al'amarin sai a hankali dan canda in ka sai a take sai ka samu mai baka riba da sauki to yanzu nan kuma sai a hankali idan ka sai suwa kana ma maka sai da sai ka sai suwa ko bi ne ko guda idan ka sai ba kuma gige sai
ka gana nan kana taba ko ka kare kai ka ga
sai dai ta jibiya Allah an nuna mana
ga wallahi tijo mun gane kana wurin da sashe latijo kana lwatsa da sashe ka lwatsa wanga dan karami mi ka ji a gare shi
hakika wanga dan karami na ji dai abin da ni ji a gare shi
a mi ka ji
a to akwai maski amma da bai cika maskin nashi ba
bai cika maski ba
cika maski ne
to ka taya nau ka taya
jika 25 an ka ce ni albarka
to zaka kara ko kuma yayi
wai kai da bakwai ina yin sai in bai sallama ba da bakwai shikenan dan saboda mu muna sai muna saidawa
nan ko ka sai suwa ko can ku ka je da su ku
sai nan ga muna ai mutai can gaba mu saida in ma mun samu mai babu wani abu nan ga kuma sai mu saida dai
to doke yanzu tun da tawa ka taba ka sai suwa gobe ka saida
ka taba na sai suwa
ka sai ka sai
na sai na saida
guda nawa ka sai
na sai guda biyar kuma na saida guda uku
to ya ka ga abin na taya ka dan yage abin da haka ya ga
wannan da ne sai sa guda uku din dai to alhamdulillah na samu wani abu daga cikin
ka hinta kai ma
Allah
to ya kyau ga wani mai rogo nan mun gani na cikin kasuwa mai rogo barka da warhaka
Allah barka gari.
Ya sunan ka?
Sunana Ishaqa.
Ishaqa da wani gari kake?
Dosai.
To rogo na ga wasu manya manya ga kashi kashi nan kaga bayanin rogo.
Rogo nan muna saisuwa 140-50-20 dai duk gurgudan halin ƙarin mutum muna bashi.
To zoke yanzu tun hitowarka da sai buhu nawa ka saisuwa?
Muna iya samun mangala daya da rabi kuma wani kauli habbi ana samun asa.
Zoke guda nawa ka saisuwa?
Yanzu dai kan guda ta da wani dan rabi dai an kasa.
Ka tattaba kenan ko?
Lalle an tattaba alhamdulillah.
To kamar yanzu ina so a bani guda guda kata guda guda ga bayanin su shi.
Kamar kata guda.
Eh kamar wannan ga ta
gashi nan da ka. To kamar irin wagga muna iya saida mutum ita da $50 or $60.
To in kuma kashi za a yi gaba dai.
To in kashi na muna ciya kashi $100.
To babu kuma sauki ga haka.
To ana yin sauki dan dai har da 80 kace ko 80-10 muna iya mu baka.
In muna nawon gaga shi miyan malahiya. Miyan sunan ki tsohuwa?
Sunana Hajji Arabi.
To na gaga miyan malahiya nan nawa nawa ciya? Ciya nawa aka saisuwa?
Muna sasa ciya $40-35.
To yanzu zoke yanzu tun da so ai kun kai to ko yanzu na kun ka saka?
Da sai mun ka sai to.
To kaka an sai da buhu nawa an ka saisuwa?
A'a yan an kutiyoyi na muka samu ba mu samu buhu ko.
Amma an dan tattaba ko?
A'a alhamdulillah.
To a kidda ka suwa an nan ya ji abin da ka ya ga ko?
Mun dai ya ga har da nama zani.
Ga mai kamiya. Miya sunanka?
Muhammadu Zayyani.
Muhammadu Zayyani da wani gari ka to nan kasuwa?
Daga Kwanni.
To kaka na ga abubuwa nan ga tonka ga dai abubuwa nan kala kala ga tattasai kaka abin ka ta yanzu.
Alhamdulillah kasuwa.
Kasuwa an dan sassabta ko?
Alhamdulillah mun samu gargado alhali.
To yanzu na kun ka isu amma ko?
A'a tun ƙarfe 9 muke nan ne gargado alhamdulillah muna dan samu wallahi.
To mutane na zakkuwa saye sosai ko? To nawa ta tonka?
Ta tonka muna saisa 150.
To nawa hawan gashi kuma? Tattasai.
Jikka da 50.
To in buhu mutun kaso ka to da buhu?
Akwai buhu.
Nawa aka sai da buhu?
Ana sai da buhu jikka 25, 24, 6.
To nan shi ko wanga mina na gashi? Tumatir, tumatir busasshe kenan.
To shi ko nawa shike? Shi ko ana sai da tiyan shi 140-120.
To amma ga kulli kulli na ga kullin tonka tumatir tattasai shi ko ga gashi ke?
Shi ma ana sai sai $10-10.
To mutane na kuma taba sosai. To mata ka zakkuwa sai ko maza ka zuwa sai?
Duka gurgudu ala kulli halin kowa
na taba.
Insha Allah.
To ga albasa can na gani da gishiri.
Lalle da
miya guro miya bayanin su
da tarugu alhamdulillah muna auna tiyoyi muna bada.
To ko wace wada min tiyar ta nawa take?
Tiyar miya guro muna saida ta $350. Tiyar lalle $50, tiyar gishiri $120.
Mutanen da ka sai mutanen nan garin ne ko masu tahowa dai da
ko ina suna tahowa misali na kauyuka eh gurgurun hali.
To ina masu gujiya mun kawo gare ku. Miya sunanka?
Miya dan Jimmale.
Dan Jimmale na wani gari?
Wani ne?
Wanne kake? To nan din male kwanni da muna bayanin ga gujja kala kala mun gani ko wace ni a bayanin ta.
Wa gare lubatu 130 namu kai sa.
Lubatu 130. Tiya.
Eh tiya. Ita kuma wace ma sai $80 mai kwalwa.
Mai kwalwa.
Ya kuma ma sai $60. Ya an kawo ma sai $40. Wa ki ma sai $120. Ya an kawo sai $100.
To kaka magana buhuhuwan so ya ana so kun biyo da buhuhuwa.
Eh to ga mana nan ga yanzu.
Ana ta mi
ta lubatu. Kwanni 14 muka so ta.
To
nan muna sai zuwa 15.
To ita ko wagga fa?
Ita ma wagga 14.
Mai kwalwa?
14 muka so ta mai kwalwa.
To mutane na zakkuwa sai yanzu.
To
ba zakkuwa yanzu ka ga an.
Yau dai ka so sai a hankali.
Yau ka so bata ba so sosai ba.
A hankali wallahi.
To amma ya can ba an sassabta ko?
Can ba ran ana dan samu. Ko gaskiya ba.
Yau na abin ya dan ciye.
Yau abin ya ciye sosai.
Mun kawo ran rake na masu magana rake. Ni sunan ka Latijo.
Habibu.
Habibu na ina?
Na Dosai.
Na Dosai. To kaga magana rake.
Rake ba wanda babu ta.
To in muna bayanin wanda rake take. Kamar yanzu ga dai dame nan na gani nawa ga sai da dame ga.
Yanzu dame a sai sai jikka bi kamar wanga.
Jikka biyu. To in guda guda muka so
ha. A sai sai dala 20-20-25.
To kuma ana sassarawa a ba
mutum. Dala 5-5.
Dala 5-5.
Dala 3 a dudu ana baka.
To ana ba suwa.
Na'am.
To zoke yanzu kaka bayani tun hitowa yanzu na kan saka ko dai tun da sai ka jira.
Ni tun da sai nake aiki na kuma.
To an dan sassabta ko?
Alhamdulillah godiya ga Allah.
Kamar dame nawa ka to da su yau?
To babu yadda ba mutuwa su. Mu a to a da bi mu a to a da uku.
Yau da nawa ka zaka
na to da biyo
to kaga abin ya tahi
al'amari sai dai hankuri kuma sai godiya ga Allah
an sai so a duka ko
ba nan da suka aiki
me ya sunan ka
Abdulaziz
Abdulaziz na wani waje
Abdulaziz sahabi gidan kirya
gidan kirya daga Najeriya kenan
Najeriya da Allah
insha Allah
Najeriya ka shigo ne
ah daga Najeriya to ya ka so dose yau ni ka gani ka so dose alhamdulillah iya gwalgwado yadda duman ka saba dai ba za a samu hakan ba amma akwai sauki iya gwalgwado wada mana kayaki da mi da ni abbaje nan wurin ka
kamar irin kayaki wurin da annan irin na wuta akwai sola akwai batir akwai caza akwai radio ana iya samun batir na hitila ko na salula magana karti memory ko kille na USB ko maganin dabbobi duk akwai su nan wurin eh sannan ana iya samun call
muna sayar da su insha Allah ba mu abin nan naga ga wasu batir amma wadanda sakandro bane wadanda an taba aiki da su
occasion kenan
occasion to ni ya bayani su yanzu
wadanda kamar ɗan mun sai mu mutum muna ba shi garanti ne je ya dawo ya gwada in ya ga problem zai dawo ya ba mu labari in ba problem kaga shi zai dawo kuma ya ba mu labari
no
kike to akalla dai ana sayar da su a misalta jikka daya kan farashi ba to kowane iri in dai
to in sabina
in sabina kuma kana iya ba mu jikka da 50
to wancan sola mai bada
sola wannan jikka uku muke sayarwa kudi hannu
sai baki
awo sai ba
to
na ga koyin tullu da sabina ba ba da wannan koyin tullu yau da gobe ta dai na ta aiki duka sabina nan sai suka koma haka saboda zuwan lokaci
to ana kawo ku kuna sai ko sai suwa dai ku kai
a muna sai an kawo in an sai kuma mu sayar aw kuma ya an kawo mu sai saboda dan kasuwa ba a kawo abin da yake sayarwa in dai abin nan ya fito hannun kware ya ce ba zai sai shi ba
to a guga ku gane abin nan hannun kware ne yalla ba wannan ya zura hannu
ce
ya ja kayan mutum
aw to ka san yau da gobe ita in kana daga wuri gaskiya ba za ka rasa gane wanda yake mutunan nan bizina yake yi amma wani wanda ka san bai sana'a ko bai yi wa yanzu ma da aba kawai ka zo ka saya saboda ka sani gidi ya cika jama kanka amma in dai mutum ka san shi ka kuma san da inda yake ka kuma san sana'a tai ba illa bane da sai abin shi amma ka zo ka gab guda a gama tun rike da abu ka sai to problem ne bai rike wannan
to madalla masu sauraron mu kun da ji duka irin yanda al'amura ke tafiya a kasuwar Dosai dake ci kowace juma'a kasuwar tana cikin da'irar birnin Kwanni a garin Dosai Dosai na gusum ga headquarter gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa jamhuriyar Nijar a madadin sauran dukkan abokan aiki ni Haruna Maman Bago ke ce muku sai wani lokaci idan Allah ya so
Kuma sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha ta sule ya dauke da shirin
cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zamu dora ne akan batun da muka dauko na fyaɗe yadda yake shafar lafiyar wanda aka yi wa inda kuka ji a makon da ya gabata irin illata rayuwar waɗanda aka yi wa ta lafiyar jikin su da kuma kwakwalwa a tattaunawar da muka yi da malama Saratu Garba Abdullahi ta jami'ar Bayero wanda yanzu haka take nan Amurka take karatun digirgir a fannin jinya wato nursing mun kwana ne a makon jiya inda na tambaye ta akan irin aiki da ake wa wanda aka yi wa fyaɗe idan an kai su asibiti
ba dokar aikin ba da har ka fadar me kenan ba to abinda zan iya cewa kawai shine idan Allah misali akai wa mutum yarinya fyaɗe har ya kasance maybe ta samu matsala ta yoyon fitsari ko kuma maybe dubarta ta samu matsala to aikin da za a yi shine dole sai an yi aiki an rufe wajen inda yake yoyon fitsarin nan ko kuma an yi aiki an rufe wajen abin da yake dubura din nan sannan shine za ta iya samun lafiya kamar yadda na ga miki a baya wa'in sukan iya samun lafiya a ce su warke gabaki ɗaya wayansu kuma yakan iya kasancewa sun ma dauki rashin lafiyar da baki ɗaya sun tafi da ita har ƙarshen rayuwarsu saboda mai saboda an riga an masu damage da ba za a iya gyara shi ba yanayi na karuwar wannan annoba za a ce na ta fyaɗe wani irin shawarwari za a ba wa iyaye domin su hankalta to shawarar da zan ba wa iyaye shine ya kamata su iyaye su sani cewa ƴaƴansu amana ne a gare su, sannan kuma haƙƙin kiyayewa da kula da ƴaƴansu a kansu yake. Yana daga cikin abubuwan da suka sa yawaitar faɗe a cikin yankunan mu yanzu yanda iyaye suke wa ƴaƴansu riƙon sakainar kashi. Misali, iyaye ba sa jin ƴaƴansu a jiki, ba sa matso da su kusa da su su nuna masa cewa idan akwai wani abu wanda ya kamata su sani su zo su sanar da su. Yawanci za ki ga iyaye ba sa ba ƴaƴansu dama su zauna da su su kawo musu ƙorafi su fahimce su da sauransu. To lalle ya kamata iyaye mu farka mu gane cewa akwai abubuwan da zai sa cewa idan muka tabbatar da shi za a samu matuƙar raguwa ta yawaitar wannan fyaɗe. Misali, yawanci shi mai yin fyaɗe baya iya samun sa'a a lokacin farko sai ya gwada har lokacin da zai samu sa'a yayi. To iyaye za su iya jin ƴaƴansu a jiki, yara maza da yara mata, su sanar da su cewa to idan kuka ga abu kaza to ku zo ku faɗa min, ko kuma idan aka taɓa ku a waje kaza ku sani cewa ba taɓawa ce mai kyau ba. To a nuna masa cewa ga abubuwan da ya kamata su sani game da abin da ya shafi fyaɗen, sannan kuma a nuna masa cewa iyayensu su zama garkuwa a gare su, su zama kaman wata mafaka a gare su, ko da wani al'amari ya faru da su za su iya zuwa su tunkari iyayensu. Sannan kuma abinda zai ƙara taimakawa wajen raguwar fyaɗe ɗin nan shine, yawanci za ki ga idan an yi fyaɗe iyaye za su ce a ɓoye maganar, a rufe asiri saboda abinda mutane za su ce, a'a saboda maybe ɗan uwa ne na jiki ya yi wannan fyaɗe da sauransu. To matuƙar ana yin haka masu yin fyaɗe ba za su daina ba. Dole ne iyaye su fito su nuna cewa suna son ƴaƴansu, kuma ƴaƴansu haƙƙinsu ne, su nema musu haƙƙinsu. In ya kama a je a yi shari'a, duk inda za a je a yi shari'a a je a yi shari'a domin a ƙwato wa yaran nan haƙƙinsu. To ina ganin idan an yi wannan zai rage raguwar aukuwar fyaɗen. Abu kuma na gaba wanda shine yake da muhimmanci shine idan har ya kasance an saka tsauran mataki a kan masu yin fyaɗen nan, sannan idan an kama mutum an tabbatar ya aikata, a tabbatar an hukunta shi wannan hukunci mai tsauran matakin, sannan kuma a yayata wa duniya cewa ga hukuncin da aka yi masa. To wannan zai iya sa wanda yake malami ya yi, ko kuma wanda yake da tunanin zai iya yi din ya rage. Dan gaskiya yau rashin hukunta sun da rashin samun wani tsauran mataki a kai yawanci shi ne yake jawowa yawaitar abubuwa.
To Hajiya, na kai ki ga dare, bari in karkare da tambayar su masu yin fyaɗen nan, masu aikata waɗannan laifukan, akwai wani bincike da ya nuna suna da lafiyar ƙwaƙwalwa ko kuma rashin lafiyar ƙwaƙwalwa, ko kuma ya abin yake? Domin abin da suke aikatawa kaman hankali ba zai ɗauka ba ne.
To gaskiya dai yawancin waɗanda suke yin aikata wannan laifin na faɗe an tabbatar cewa mutane ne wanda suke lafiyayyu, suna cikin yanayi na lafiya, ma'ana mutane ne ma wanda an san su a gari, suna mu'amala ta yau da kullum. So maybe ba za a san cewa ga halinsu ba, har sai sun yi fyaɗen ne za a san cewa ga halin da suke ciki. Saboda haka magana ta wai ba su da lafiyar ƙwaƙwalwa ko kuma ba a haicin su suke ke ba, wannan duk gaskiya ba haka bane ba. Yawanci za ki ga mutane ne waɗanda suna cikin hayyacin su suke. Yawanci dai abinda muka sani idan an kama su an rutsa su aka tambaye su to me dalilin da suka yi haka, za su ce ciyarin shedan ne.
Gudumawa al'umma ya kamata su bayar saboda kare lafiyan ƴaƴanmu, misali ƴaƴan musamman ma ƴaƴanmu mata da ma mata baki ɗaya, domin kaman su suka fi shiga hatsari a wannan yanayi. Kullun sai an samu rahoton anyuwa, ko da safen nan ma kafin na gama haɗa shirin nan ma sai da na karanta wani rahoto na wata mata da ta ɗau abin hawa ta haya, za ta je dubiya mai babur ɗin ya tsaye da babur ɗin shi a daji, ya shiga da ita inda babu kowa, ya ce lalle sai ya mata fyaɗe.
sai ya yi lalata da ita. To duk mata kenan na cikin hatsari. To wani irin gudunmawa al'umma ya kamata mu bayar?
To lalle wannan abu ne wanda ya kamata a ce mu tashi mu yi hoɓɓasa mu ga cewa mu a matsayinmu na 'yan adam, mu a matsayinmu kuma na 'yan ƙasa, 'yan Najeriya, 'yan arewa, masu hankali, masu tunani, me ya kamata a ce mun yi mun kawo ƙarshen wannan abin. Saboda haka wannan ina tunanin wani nauyi ne da yake kaina da yake kan kowa a matsayinsa na ɗan ƙasa ya ga cewa ya yi ba da gudunmawarsa ta iya inda zai iya domin ganin an kawo wannan al'amari. Kama daga kaiwa rahoto ne in kaga kaman akwai wani abu na alamun za a yi fyaɗen, ko kuma a ka fuskanci cewa akwai wani abu na rashin gaskiya game da wani, a'a, ko kuma dai yaya an yi fyaɗen ne, tunda yawanci za mu ga cewa idan an yi fyaɗen ma za ki ga yawanci ana ƙoƙarin a danne haƙƙin waɗanda aka yi fyaɗen, ta ganin cewa ba wacce shari'a ba za ta iya ɗaukan mataki akan wanda ya ba ko da an kama shi. Matsalar kuma wani lokacin saboda yawan yanda al'umma ke kallon waɗanda aka yi wa fyaɗen ne. Yanzu misali al'ummar mu, idan aka yi wa mutum fyaɗe, ba za a ga cewa wannan an zalunce shi bari a je a sama mar haƙƙinsa ba. A'a, al'umma mu sai suke ganin kaman ai laifin mutumin nan ne wanda aka yi wa fyaɗen. Saboda haka kun ga kenan abin ya zama kaman biyu akan mutum, ga laifin an zalunce shi, an keta mar haƙƙinsa, ga kuma laifin jama'a suna ganin cewa wannan abu ne wanda shi ya jawo wa kansa, har ma bai cancanci a tausaya masa ba. To wannan gaskiya abu ne wanda ya kamata a ce dukan mu 'yan ƙasa mu gane cewa fyaɗen nan yau idan an yi wa 'yar wani, gobe zai iya kawowa kanka. To abu ne wanda kenan in har ba mu yi sa hannu ga baki ɗaya an yaƙe shi ba, muna ji muna gani zai zo bakin ɗakinmu inda muke. Don haka dole ne da 'yan ƙasa, da gwamnati, da masu mulki, da malamanmu, da sarakunanmu, da kowa da kowa da yake ganin zai iya ba da gudunmawa, ya yi ƙoƙari ya ba da gudunmawa ya ga cewa an magance wannan abin, domin magantar wannan abin shi ne zaman lafiyar mu a al'umma.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aishatu Sule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi.
To jama'a barkanmu da warhaka. Sunana Reverend Ayuba Asheshe. Ni ne pastor na Equa Unity Church Wayfield dake a garin Jos. Na kawo waɗannan kalmomin ƙarfafawa domin irin yanayin da muka tarar da kanmu. Kowace jiha, kowane lungu, kowace ƙauye muna cikin zama-zama na ɗarɗar. Kowa a tsorace yake, shan hannu ya zama matsala. Zuwa sujada mu kira sunan Allah domin irin annoban da yake addabar mu ya zama matsala. Amma a cikin waɗannan matsaloli gaba ɗaya maganar Allah na mana koyi, na koyar da mu a Zabura ta 27 da Zabura ta 127. Ice ko da hanyar nan ta bi ta tsakiyar kwari na mutuwa, ba zan ji tsoro ba domin sandanka da ƙeranka suna kiyaye lafiyata. To wannan shine abin ƙarfafawarmu. Kuma idan muka koma mai hadisi sura uku, kome da lokacinsa, akwai lokacin haihuwa, akwai lokacin mutuwa, akwai lokacin zuwan rashin lafiya, akwai lokacin tafiyarsa. So komai yana da lokaci. Jama'a maza da mata, muna lokacin annoba, akwai lokacin da annoban nan zai tafi. Kada mu karaya wajen kiran sunan Allah, domin shi mai taimako ne na kusa. Mu dogara gare shi. Shi ya kawo wannan abu, shi zai kawar, kuma za mu fita da ƙarfi mu kuma ɗaukaka shi. Allah ya yi mana jagora. Bari mu yi addu'a. Mun gode ya Ubangiji domin kana tare da mu. Mun gode domin alhairanka. Ya Allah ka taimake mu a wannan lokaci na annoba. Waɗanda sun riga sun kamu Ubangiji ka kawo waraka. Waɗanda ba su kamu ba Ubangiji ka ƙare su. Ka taimake mu da mu da iyayenmu, da mu da 'ya'yanmu, da mu da matayenmu, da mu da mazajenmu, da mu da wuraren sujadinmu, masallatai, coci-coci, da duk inda ake kiran sunanka Ubangiji ka kare mu gaba daya. Albarkaci Yesu Kristi Ubangijinmu. Amin.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.